إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، yau Lahadi 19 ga watan Ramadan, bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da shekara 1447, wanda ya daidai da 8 ga watan 3 shekara ta 2026. Kamar yanda dai muke gani, lokaci yana sake tafiya, yana sake karewa. Kasancewar ana 19 ga wata, kenan za a shiga daren 20 ga wata a yau din nan. Da aka kwanakin Ramadan, thuluthi na farko ya tafi, thuluthi na biyu ya tafi, an shigo thuluthi na uku na ƙarshe, wanda kuma shine mafi darajar waɗannan kwanakin, mafi falalar waɗannan kwanakin. Su ne kwanakin da idan mutum ya yi sakaci da wani abu a baya, yanzu zai cike wannan gifin da wannan sakacin da ya yi. Kwanakin da idan ba a rubuta mutum a baya a cikin listin waɗanda Allah ya gafarta musu a watan Ramadan ba, yanzu zai yi ƙoƙarin ya shiga cikin wannan listin na waɗanda suka samu gafara Allah. Idan a kwanakin baya bai iya shiga cikin waɗanda Allah yake ƴantawa ba, kamar yadda manzon Allah ya faɗa, kowace rana Allah yana da ƴantattu da yake ƴantawa a cikin dararen Ramadan. To idan mutum bai shiga cikin waɗannan ƴantattun a kwanaki 20 da suka gabata a baya ba, to yanzu ne yake da damar da zai tsaya ya ga cewa lallai ya shiga cikin waɗannan da za su sami ƴantuwa daga azabar Allah, ya shiga cikin waɗanda za su sami gafara Allah, ya shiga cikin waɗanda za su sami aljannar Allah a cikin waɗannan kwanakin. Da haka, yanda muka ga waɗannan kwanakin sun wuce kamar kyaftawar ido, to haka su ma waɗannan 10 da suka rage za su wuce kamar kyaftawar ido. Shi yasa duk wasu lokuta da kwanaki masu falala a cikin al'umma, za ka samu a waɗannan lokutan akwai wani abu da ake shagaltar da mutane da shi a cikin waɗannan lokutan. Ba su a samun damar da za su iya ribatar waɗannan kwanakin. Kamar daren sallah, da kasancewar shi dare ne mafi alkhairan dare a duniya, to za ka samu dare ne wanda aksarin mutane sun shagaltu. Duk wanda Allah ya mai taufiki a wannan daren ya tsaya ya yi aikin alkhairi, to zai samu sakamakon da bai taɓa zaton samu ba a wurin Allah subhanahu wa ta'ala. Saboda mutane sun shagaltu a irin wannan lokacin. Shi yasa a wani wurin ma manzon Allah yake cewa yin ibada a lokacin fitina, lokacin da aka shiga cikin fitina, mutane sai ka shagaltu da fitina, to yana daidai da yin hijira zuwa gare ni, in ji manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam. Daidai yake da yin hijira zuwa ga Madina a wurin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam. Kowa ya shagaltu, an shiga cikin bala'i da tashin hankali, kai kuma ka samu lokaci ka koma ka bauta ma Allah, ka yi aiki na ibada. To haka waɗannan kwanakin suke. Kwanaki ne da za a raba hankalin mutane, wani gaba ɗaya tunanin shi ya koma zuwa ga abin da ya shafi harkar sallah ne kawai. ya zai samu abincin sallah, ya zai samu dinkin sallah, ya zai samu kayan sallah, ya zai yi ma iyalan shi kayan sallah, ya zai iya samar da sefanan sallah. Naka in ka je kasuwa za ka same ta a cike, irin cikar da take yi, irin cikar da masallatai suke yi a farkon watan Ramadan. Daga farko za ka ga mutane sun tattaru sun mai da hankali a ibada, a ƙarshe kuma sai ka ga mutane sun shagaltu da wasu abubuwa wanda za su ɗauke hankalinsu a kan wannan ibada. Shi ya sa duk wanda ya samu taufiƙi shi Allah ya datar da shi hankalin shi ya dawo kai. A lokacin da mutane suna shagaltuwa da harkar kasuwa da siye-siye da siyo abubuwa, shi kuma hankalin shi ya dawo kan ibada da bautar Allah, to ya fi kowa rahauta. Domin idi ba shi ne ado da kaya da mutum ya sa ranar sallah ba, ba da wannan ake gane idi ba. Innama al-idu liman ghufirat lahu adh-dhunub. Idi shi ne wanda ya tashi ranar idi an gafarta mai zunuban shi a watan Ramadan, to wannan shi ne haƙiƙanin mai idi. Koda bai samu kayan sallah ba, koda bai samu abincin sallah ba, to duk wanda ka ga yana murna ya sa kaya ya yi ci abinci, to shi yake tayawa murna. Domin dama an sa idin ne saboda an yi gafara a watan Ramadan. Wannan bikin samun gafarar da ƴanci da aljanna shi ne ake idi, domin godiya ga Allah. To ina ka ga idi kai da ba ka samu gafara Allah ba? Ina ka ga idi da ba a ci rasulanka a listin ƴan wuta an sa ka a listin ƴan aljanna ba? Da ka sai zama ba idi ba kai ne kake, ba kai ake yi ma idin ba, wasu kake tayawa idi. Saboda me? Saboda ba ka yi abin da ya cancanta ka zama ka yi idi ranar da aka zo idi ba. Laka wannan kwanakin kowa yana da damar da zai yi ƙoƙarin ya shiga cikin waɗanda za su yi idi na haƙiƙa ranar sallah, wanda za su tashi a ce sun samu gafara Allah, suna murna, suna biki, suna jin daɗi, suna gode ma Allah. Laka wannan shi ne abin da ya kamata mutum ya mai da hankali a kai, ya ga cewa lallai ya samu wannan kyautar da Allah yake ajewa a ƙarshen watan Ramadan. Ita ce kyautar daren Lailatul Qadr da Allah yake sawa. To ka tsaya ka ga cewa kai ma kana cikin waɗanda za su ci wannan kyautar. Kada ka yi asara a ce ka yi shekara ɗaya, biyu, uku kana tafiya har yau ba ka taɓa cin kyautar Allah ba a cikin watan Ramadan. Samun kyautar Allah kuma ya danganta da yadda ka raya waɗannan dararen guda goma na ƙarshe da suka rage. A ciki dole za ka dace da wannan daren, domin rana ce wadda tana cikin waɗannan kwanaki goma. Idan ka raya waɗannan kwanaki guda goma, to lallai ka samu dacewa da wannan daren. Za ka raya kwana goma kuwa, domin a ribaci shekara 48, shekara 83 ba abin wani abu mai wahala ba ne. A ce za ka raya kwana goma cikakku saboda ka samu bonus na shekara 83 a duniya, wanda shi ne daren Lailatul Qadri. Lailatul Qadri khairun min alfi shahar, wata dubin ne yana daidai da shekara 83. To don ka raya kwana goma don ka samu shekara 83 ai ba wani abu bane mai wahala. Miliyan 80 ma za ka iya raya kwana goma gaba ɗaya ba kai bacci ba don ka same su, ko ba za a iya ba? Ce ta raya kwana goma nan jaransu gaba ɗaya nan gama za a baka miliyan 80, ba ma miliyan 80 ba ko? To kela ba ko 200,000 wasakile bai haɗawa, amma yana raya kwana goma ne. Yana ya ƙimar waɗannan kuɗin a wurinmu sai ta zama ta fi ƙimar wannan kyautar da Allah ya aje a cikin wannan daren kenan. In za mu iya ɓata dararen gaba ɗaya saboda mu samu 500,000 ko miliyan ɗaya ko wani abu da bai kai haka ba, amma kuma ba za mu iya fasa waɗannan dararen saboda mu samu daren Lailatul Qadr ba. Kina mun fi imanta wancan al'amarin na kuɗi da duniya fiye da wannan kyautar da Allah ya aje mana. Daga sai mu yi kokari mu yi iya abinda za mu iya dan mu dace da waɗannan kwanakin. Wannan tambaya yana magana akan cewa mutum yayi rashin lafiya a cikin azumi kuma har yayi amai kuma har akai mai allura akai mai allurai amma dai bai karya azumi ba. Da haka wasu suke cewa azumin shi ya karye. To abu biyu a cikin wannan shine mai azumi yayi amai sannan kuma an yi ma mai azumi allura. Abu na farko shine yin amai ga mai azumi. Akwai yanayin da mutum zai yi amai ya zama azumin shi ya karye. Akwai kuma aman da mutum zai yi ya zama azumin shi bai karye ba. Manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya faɗa a cikin hadisi sahihi ya ce man zara'ahu al-qay'un wa man zara'ahu al-qay'u fala qada'a alayhi wa man istaqa'a fa alayhi al-qada'. Duk wanda amai yayi rinjaye shi ana ba shi ya kakaro aman ba, aman da kanshi ya zo, to wannan babu ramuwa a kanshi, azumin shi na nan. Daga dan kana zaune kawai amai ya taso maka saboda wata rashin lafiya ko saboda wani abu na matsala ko haka nan ka yi amai, to wannan ba zai sa a ce azuminka ya karye ba. Azuminka yana nan babu biya, za ka ci gaba da azumi. Sai manzo Allah ya ce wanda ya kakaro amai da kanshi ya kakaro amai, to wannan yana da biyan azumi, azumin shi ya karye. Da haka duk wani abu da kai dan ka ya sa kai ne kai sababin kakaro aman, ka zo ka sa wani abu kana asuwaki kana cusawa a baki ya zama sanadiyar amai ya taso maka, kaga wannan kai kai sababin kakaro aman da kanka. Ko kuma ka ji wani abu na tashin zuciya ka sa hannu ka kakaro amai, ko kaga wani abu na kazanta da kyama ka ji ba za ka iya ba bari ka je kai amai ka kakaro aman da kanka, to duka wannan yana karya azumi. Naka duk wanda ya kakaro amai da kanshi azumin shi ya karye. Kenan anan idan aman da ya yi ba wai dalili shi ya haifar da abun ba, ba shi ya kakaro shi saboda ciwo ba, to azumin shi yana nan. Idan kuma shi ya kakaro shi saboda yana jin wata damuwa a cikin shi, yana jin in yayi amai zai samu sauki, ya kakaro aman yayi, to azumin shi ya karye, zai biya azumi. Shi kuma allura ita ma kala biyu ce. Akwai allura ta magani, akwai allurar da ake yi a matsayin ta zama a maimakon abinci, wanda wannan masu yin allurar su ne za su tabbatar ma mutum wannan wata irin nau'in allura aka yi mai. Allura sai ta magani kawai mujarrabi, ko allura sai ta maimakon wanda za ta zama makofin abinci. To in allura ta abinci ce, wannan azumi ya karye, babu azumi. Amma an allura sai kawai ta magani, ba shi da lafiya, ga wata allura da ake yi ma mai irin wannan rashin lafiyar aka yi mai, wannan babu matsala a tattare da ita. Ko da ya ji ɗanɗanon alluran a makogwaron shi ko wani abu makamancin haka, wannan ba abin da zai samu azumin shi. Da haka zai ci gaba da azumi kamar yadda ya saba. Amma abin da yake na cewa mara lafiya har ya kai amai da kuma yi mai allura, to yana cikin waɗanda shari'a ta yi masauƙi wurin ajiye azumi. Naka ba wai gwaninta ba ne ko jarumta ba ka da lafiya ka ce dole sai ka yi. A shari'a ta ba da dama fa man kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra, wanda bai da lafiya ko matafi ban ba shi dama ya biya azumin a wasu kwanaki daban bayan wucewar watan Ramadan. Haka ba ka da lafiya, abinda yake mafi sauki shine ka aje azumi domin ka samu ƙarfi, ka samu cikakkiyar lafiya domin ka ƙarasa sauran ibadar da take kanka. Kada ka ce kana cikin rashin lafiya sai ka tsananta ma kanka cewa dole sai ka yi, inde ba yana ganin cewa ya kusa kaiwa bane watakila, bari ya samu ya ƙarasa da ƙyar. Kada ya zamanto ya wuni an kusa shan ruwa kuma ya ce bari ya aje saboda ciwon. Amma dai abinda mutum ya fi cancanta shine mutum ya kula da abinda ya shafi lafiyar shi, ya ɗauki sauƙin da Allah subhanahu wa ta'ala ya bashi ya yi amfani da shi. Wannan shine zai fi mai na zama mafi alkhairi gare shi. Wallahu a'lam. Na muna nan har yanzu a suratul baqara a aya ta 102 a cikin wannan sura. Na'am.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون.
نعم. بيان الله سبحانه وتعالى يا إيمان بياني na abin da Yahudawa suka yi na watsi da littafin Allah, sai kuma ya faɗa mana inda suka dawo suka kama shine wattaba'u ma tatlu ash-shayatin 'ala mulki Sulaiman. Sun zo sun bi abin da suke kirkira na ƙarya don ganin Sulaiman da cewa Sulaiman ya amince da shi. Al'umma ne da aljanu da mutane da kuma dabbobi ta hanyar sihiri. Sai Allah ya kore ma annabi Sulaiman wannan ƙarya da ƙage da suka yi mai, ya ce wa ma kafara Sulaiman, annabi Sulaiman bai kafirta ba, kenan sihiri kafirci ne, don haka shi ba kafiri ba ne, shi bai yi aikin kafirci ba. Walakinna shayatina kafaru, sihiri shaitanu su ne waɗanda suka kafirta. Me yasa suka kafirta? Yu'allimuna an-nasa sihir, suna karantar da mutane sihiri, suna koya ma mutane wannan mummunan aikin na sihiri a cikin al'umma. Wama unzila 'ala al-malakaini bi babil harut wa marut, wannan ita ce gabar da muka kwana a kai, ita ce kuma gabar kece kuce a kan ta dangane da maganganun malamai na tafsiri a kan wannan aya. Yanzu mun fahimci gaba ta farko da ta gabata. Alaƙar tsakanin gabar farko da wannan gabar, wama unzila 'ala al-malakaini bi babil harut wa marut, nan ne inda malamai suke da maganganu daban-daban dangane da yadda ma'anar ayar take. Farko, waɗansu daga cikin malamai suka ce wa ma unzila 'ala al-malakaini, ma dinnan ma'anarsa wallazi unzila 'ala al-malakaini, sila ce mace ta sila sai zama wallabi unzila ala almalakain. A bisa ga wannan ma'anar suna fassara ta da ma'anoni guda uku. Ma'ana ta farko suke cewa wa ma unzila ala almalakain, ma'ana wallabi unzila ala almalakain akasi ne aka yi akan as-sihr. Sai zama ma'anar ayar yu'allimuna an-nasa wa yu'allimunahum ma unzila 'ala al-malakayn, yu'allimuna an-nasa as-sihra wa yu'allimunahum ma unzila 'ala al-malakayn. Sai zama ma'anar shi suna koyar da mutane sihiri, sannan kuma suna koyar da mutane abinda aka saukar ma waɗannan malakain din. Kenan abu nawa suke koyar da su? Abu biyu, sihirin da suke koyar da su daban, sannan sihirin waɗannan mutanen ma'unzila alal malakain din shi ma wani nau'i ne na sihiri daban. Suka ce shi ne sihirin da aka faɗa a ciki cewa wa yata'allamuna ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawji, shi ne wa ma'unzila alal malakain din. Wannan ita ce ma'ana ta farko daga cikin waɗannan ma'anonin. Ma'ana ta biyu suka ce akwafi ne a kan ma tatlu shayafi, sai zama ma'anar ayar wattaba'u ma tatlu shayafinu ala mulki Sulaiman wattaba'u ma unzila alal malakain bi babila haruta wa marut. Wannan ma'anar ta sha bamban da waccan ko bata sha ba? Ta sha bamban da waccan. Waccan ta farko suna koya ma mutane sihiri, kuma suna koya ma mutane abinda aka saukar ma waɗancan malakain din a Babila. A wannan ma'anar ta biyu kuma su Yahudawa sun bi abinda shaitanu suke faɗa akan Annabi Sulaiman da sihiri, sannan kuma sun bi abinda aka saukar ma waɗancan malakain bi Babila haruta wa maru. Bin ne aka haɗa da wannan, a can kuma koyar da sihirin ne aka haɗa da wannan. Wannan ita ce ma'ana ta biyu. Ma'ana ta uku suka ce a kan da ake yi wa ta ba kuma ta tushe ya yi wa alamu a Sulaiman wa alamu a kusi da sun ji maganganun da ake faɗa a kan mulkin Annabi Sulaiman. Menene maganganun da ake faɗa a kan mulkin Annabi Sulaiman? Su ne waɗancan bayanan da muka karanta a jiya, da cewa an tattara takardu cewa ya yi amfani da littattafai ne na sihiri. To sun bi wannan magana da shaiɗanu suke faɗa, sannan kuma sun bi wata magana ita ma shigen irin wannan, wadda ake dangantawa zuwa ga wasu mutane guda biyu, ma'unzila alal malakaini bi babila haruta wa marut. Sai zama wannan su ne ma'anonin guda uku a bisa wannan ma'anar fuska ta farko. Waɗansu malamai kuma suka ce a korewa ake yi, ma ɗin ba sila ba ce, ma ɗin nasiya ce, korewa take yi. Da aka ce wa ma kafara Sulaiman, Annabi Sulaiman bai kafirta ba. Haka kuma wa ma unzila alal malakain bi babila haruta wa marut, sannan kuma ba a saukar ma wasu mala'iku guda biyu a Babila masu suna Haruta wa Marut, ba a saukar musu da komai ba. Ana korewa ne duka, kamar yadda aka kore kafirci da sihiri ga Annabi Sulaiman, haka kuma anan aka kore wannan aikin. To waɗannan malakain din da aka ce akwai su a Babila masu suna Haruta da Marut, ma unzila alaihima, ba a saukar musu da komai ba, ba wani abu da aka saukar musu. Saboda su ma waɗannan mutanen guda biyu da aka ambata suna da issa shigen irin waccan issar ta Annabi Sulaiman alaihi salam, waɗanda suka tabbatar da cewa akwai mutanen kuma an saukar musu, kuma suna karantar da mutane sihiri. Sun tabbatar da haka, suna ba da dalilin faruwar wannan kissa. waɗansu daga cikin malaman tafsiri sun rawaito riwayoyi masu yawa dangane da wannan cewa waɗannan malakai ne din ana nufin mala'iku ne guda biyu waɗannan mala'iku guda biyu kuma an saukar da su ne da Babila a garin Babil gari ne daga cikin manya-manyan birane a ƙasar Iraki da aka sun sauka a wannan garin sunan sa Harut wa Marut yu'allimuna an-nasa sihir suna karantar da mutane sihiri aikin da suke yi suna koyar da mutane sihiri amma wanda za su koyar da mutane sihirin wama yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnatun fala takfur ba sa koya ma kowa sihiri sai sun fada mai cewa mu dannan fitina ne wannan abin da muka zo da shi jarrabawa ne fitina ne da ka kada ka kuskura ka kafirta ba na kada kai aiki da wannan sihirin kada kai abin da bai kamata ba haka suke fada ma wanda za su koya ba sai suka tabbatar da cewa waɗannan mutanen waɗannan Harut da Marut din suka ce ai wasu mala'iku ne guda biyu me yasa sai sababin da yasa aka saukar da su a nan din har suke yin wannan aikin shine suke kawo waɗannan istoshin masu yawa daban-daban cewa mala'iku da suka ga saban Allah na ɗan adam yayi yawa suke cewa ya akai aka ma samar da waɗannan mutanen a bayan ƙasa wanda suke saba ma Allah har suke cewa da su ne da ba za su saba ma Allah ba wai sai Allah ya ce a zaɓaɓɓun mutane a cikinsu daga cikin mala'ikun a zaɓo zaɓaɓɓu guda biyu shine suka zaɓo Harut wa Marut shine sai aka saukar da su duniya don a jarraba su a gari abin da suke faɗa ɗin haka ne ko ba haka ba ne da haka sai Allah ya sa musu irin ɗabi'a ta sha'awa irin ta ɗan adam yadda ɗan adam yake sai aka saukar da su duniya da haka daga nan suka fara rayuwa har suka aikata ayyuka na saƙo da zunubi da alfasha da sauransu daga nan shine sai aka azabtar da su aka ba su zaɓi cewa su zaɓi azabar duniya ko azabar lahira sai suka zaɓi azabar duniya wai shine ake azabtar da su a wannan wurin na ƙasar Babila aka rataye su a cikin wata rijiya ake musu azaba to wai a nan ne suke daga cikin jarraba wanda aka yi musu sannan an sa su su rinƙa koyar da mutane wannan nau'in na sihiri to wannan shine abin da wasu suke rawaitowa daga cikin malaman tafsiri dangane da wannan kissar waɗannan kissoshin haka suna rawaito asar daga wasu daga cikin tabi'ai da sauransu amma waɗannan kissoshin gaba ɗayansu babu wata kissa da ta inganta daga isnadi daga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kamar yadda Al-Hafiz Ibn Kathir rahimahullahu ta'ala ya faɗa yace dukkanin waɗannan riwayoyin da aka rawaito waɗanda aka rawaito aka danganta da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da waɗanda aka rawaito daga wasu daga cikin sahabbai aksarinsu dukkansu ba wanda ya inganta da isnadi ingantacce tabbatacce bana duk wani abu da aka danganta da manzon Allah a wannan kissar to al'amarin bai inganta daga manzon Allah ba babu wani abu wanda ya inganta to yanda suka tattara waɗannan riwayoyin sai suka fassara ayar da waccan ma'anar cewa sun bi abin da shaidanu suke faɗa akan mulkin annabi Sulaiman sannan sun bi wannan abin da ake rawaitowa dangane da waɗannan mutanen almalakai ne waɗannan mala'ikun guda biyu bi Babila a garin Babil waɗanda su ne sunansa Harut da Marut suka ce wannan shine abin da ayar take nufi shi yasa fuska ta biyu kuma banda wannan fuskar wanda suke tabbatarwa su ne wanda suka kore abin gaba ɗaya suka ce ayar korewa take yi yadda ta ce wa ma kafara Sulaiman haka ta ce wa ma unzila alal malakai daga korewa suke yi annabi Sulaiman bai kafirta ba kuma ba a saukar ma waɗannan mala'iku guda biyu wani abu ba to me yasa suka yi kudirin cewa akwai wanda yace akwai wasu mala'iku ne da aka saukar musu wani abu na sihiri shi yasa aka kore a nan ko babu da haka yahudawa suna da awar waɗannan mutanen cewa Haruta da Marut mala'iku ne su ma an saukar musu da sihiri an saukar musu da ilimin sihiri da haka ana koyan ilimin sihiri a wurinsu wannan yana cikin da'awar da yahudawa suke yi shi yasa sai ya zama wannan da aka cewa ma unzila alal malakai korewa ake yi kamar yadda aka kora waccan da'awar ta yahudawa akan annabi Sulaiman haka kuma a nan ma aka kora waccan da'awar da suke yi na cewa akwai wasu mala'iku guda biyu a garin Babila wanda sunansa Haruta da Maruta kuma suna karantar da mutane sihiri kamar dole ya zama akwai dalili wanda ya sa yahudawa suka yi wannan kudirin haka nan ai ba za a zo a kirkira abu ba ko a ce ai akwai wasu mala'iku su biyu sunansa Haruta da Maruta suna karantar da sihiri dole a samu dalilin da ya sa aka yi wannan itikadin dalilin da ya sa suka yi wannan itikadin kamar yadda al-Imam Muhammad Jamaluddin Al-Qadri rahimahullahu ta'ala alayhi wa sallam yace yadda al'amarin yake shine akwai wasu mutane guda biyu a garin Babil wayannan mutanen su ne da Haruta da Marut su biyu akwai su da wannan sunan kuma mutane ne waɗanda suke mayaudara ma'ana sun yaudari mutane a wancan zamanin sun yaudari Yahudawa sun fito musu da surar cewa bayin Allah ne su salihai alhalin ƴan damfara ne matuta ne masu sihiri ne da aka suka bayyana a matsayin bayin Allah ne salihai mutanen kirki da aka ya kai ga mutane suna girmama su suna ba su daraja suna ba su kima har ma ya kai ana ganin anya waɗannan mutanen kuwa mutane ne ba mala'iku ba ne daga nan aka fara itikadin cewa waɗannan ba ƴan adam ba ne mala'iku ne saboda me saboda ana ganin abubuwan da suke da shi na salaha da kuma abubuwan da suke amfani da shi na sihiri wanda mutane suke ganin abubuwa wanda ya sha bamban da ɗabi'ar ɗan adam a tattare da su da haka sai aka fara yi musu kallo irin na mala'iku a matsayin cewa waɗannan mala'iku ne duk yadda aka yi kenan da aka kira su a nan da cewa wa ma unzila alal malakaini ba a saukar ma wasu mala'iku ba an kira su da mala'iku ne a bisa ne a bisa itikadin waɗancan da suke ganin kamar mala'iku ne su shi yasa aka kira su da suna mala'iku amma ba asalin mala'iku ba ne su a halitta ba na mala'iku a ƙudurin waɗancan da suke kallonsa a matsayin mala'iku shi yasa aka ce wa ma'unziya alal malakai da haka suna tafiya suna ma mutane irin wannan yaudara kuma suna koya ma mutane nau'i na sihiri suna koya ma mutane wani nau'i na sihiri amma in za su koya ma mutum nau'i na sihirin wa ma yu'allimani min ahadi hatta yaqula innama nahnu fitnatu fala takfur ba wanda za su koya ma wannan sihirin sai sun ce mai lallai mu fitina ne kada ka kafirta ba na za mu koya maka wannan sihirin zai zama fitina a gare ka ba na kada ka yi abin da yake saban Allah ne kada ka yi abin da yake kafirci ne me yasa suke yin wannan yace suna yin wannan ne don su ƙara nuna ma mutane su na ƙwarai ne su mutanen kirki ne ta yadda dai masu bokanci suke yi za a ce ga hatimi za a baka hatimin annabi Yusufa amma ka ji tsoron Allah kakka kuskura ka je ka yi ma mata aure kakka kuskura ka je ka yi abin da yake na haramu abin da yake saban Allah ba haka suke yi ba to shine wannan su ma suke yi wa ma yu'allimani min ahadin حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر سنون سوى سنة الله ني سنة كان شريعة سنة كان ديدي في مكة وأهيد وانا أبن دراس باكا كده كذيك يوانا أبنا ساقم الله كده كذيك يا أبن دا الله دي يجد شيبا شي أصلي يصير ما الله يجد شيني تتايا ذاك جيكا سيويكا أي أبن دا الله دي يجد شيبا مأمباك هاتمو ate karkaje kai abin da Allah da yadda da shi ba dama hasimin Allah ya yadda da shi ne to shi ne abin da suke yi yace suna fadan irin wannan ne saboda su nuna sake batar da mutane su sake nuna musu cewa su bayin Allah ne su salihai ne su mutanen kirki ne to a haka mutane suke taruwa da su har ya kai ga suna i'tiqadin cewa lalle waɗannan ba mutane bane mala'iku ne su to shi Allah ya yi magana a cikin ayar da irin abin da su suke kudircewa akan waɗannan mutanen sai da ayar da kore ba take yi da aka ace duk wanda ke da mutawa sai da abin da shedanu daga cikin suke faɗa akan mulkin Annabi Sulaiman da cewa Annabi Sulaiman ya mallaki mutane ne da tsafi da sihiri kuma Annabi Sulaiman bai yi sihiri ba Annabi Sulaiman bai kafirta ba haka kuma Allah bai saukar ma sunbi Allah bai saukar ma waɗansu mutane a garin Babila masu suna Harut da Marut ba ba a saukar musu da wani abu ba wanda suka zo suna koyar da mutane sihiri to Allah bai saukar da wannan abun ba kenan wannan shi ma yana cikin duk abubuwan da shedanin su suke raya musu dangane da wannan al'amarin shine wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula inna ma nahnu fitnatu fala takfur sannan har daga cikin abin da suke faɗa musu su shedanin nasu suna ce musu wa ma wa yata'allamuna minhuma ma yufarriquna bihi baina al-mar'i wa zawjihi wai suna koya daga wurin waɗannan mutanen guda biyu Harut da Marut suna koyan abin da za su rinka raba tsakanin mutum da matar shi da shi ana suna koyan sihiru tafriq sihirin da yake raba tsakanin mutane wanda yanzu suke cewa ayi sihirun sihirin me ake ce mai yanzu farraqu suna koyan sihirin farraqu shine ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawjihi shine abinda suke yi yanzu a ce an yi hatimi na farra'u farra'u an raba tsakanin wane da wane ko an raba tsakanin wani da mai gidan shi ko an raba tsakanin mata da miji ko an raba tsakanin wasu abokai a je a yi irin wannan sihirin saboda irin wannan aikin Allah ya ce to wannan abin duk babu shi ba inda Allah ya saukar ma wani mutum irin wannan wahayin da cewa mala'ika ne yanzu ya koyar da mutane irin waɗannan abubuwan wanda za su rinka raba tsakanin mutane da matayensu a cikin al'umma da haka wannan duka yana cikin ma'ana ta biyu kenan wanda take nuna korewa ake yi a cikin ayat ba tabbatarwa ake yi ba kuma tabbatar da cewa korewa din ake yi wannan shine zai fi dacewa da kora duk wani iskali da za a iya fuskanta a cikin fassara aya duk da cewa akwai da yawa daga cikin malaman tafsiri magabata wanda sun tafi akan tabbatarwa din ba korewa ba kamar sa al-Imam Ibn Jarir al-Tabari da sauransu sun tafi akan tabbatarwa ba korewa ba amma dai siyakin ayar idan aka dauko shi a zuwan korewa shine zai dace farkon ayar ya dace da ƙarshen ayar ba tare da an ba farkon ma'ana daban ba an ba kuma ƙarshen wata ma'ana daban sai zama da farkon da ƙarshen duk sun tafi a ma'ana ɗaya diga Allah korewa yake yi yana kore ma Annabi Sulaiman kuma yana kore wannan da awar da ake yi na cewa akwai wasu mala'iku guda biyu a garin Babila wanda suka zo suna koyar da sihiri duk babu ko ɗaya a cikin biyun kamar yadda Annabi Sulaiman bai yi sihiri ba haka kuma Allah bai saukar da waɗannan mala'iku su zama masu koyar da sihiri a cikin al'umma ba saboda dalilai masu yawa wanda za a kawo dalilai za ka kawo dalilai masu yawa waɗanda suke nuna cewa tabbatar da wannan kissar zai zama akwai iskali a ciki ta bangarori daban-daban. Da haka abin da yake a dunkulale ayar tana nufin cewa Yahudawa sun watsar da littafin Allah, kuma sun zo sun ɗauki abin da shedanu suke raya musu dangane da mulkin Annabi Suleiman, da kuma abin da shedanu suke raya musu dangane da waɗancan littattafai ko waɗancan ma'aikatai da suke raya cewa mala'iku ne. Da haka sun ɗauki wannan littafin Allah sun mai da shi shi ne abin wanda za su rinka ruko da shi a cikin mutane. Yaukon su riƙe littafin Allah subhanahu wata'ala. Da haka Allah madaukakin sarki ya kora wannan, kenan an tabbatar da cewa akwai sihiri a tattare da su, amma wannan sihirin bai da alaƙa da wani annabi daga cikin annabawan Allah, kuma bai da alaƙa da wani mala'ika daga cikin mala'ikun Allah. Shi yasa sai Allah madaukakin sarki ya ce wa ma hum bi darrin bihi min ahadin illa bi idnillah. Allah ya ce su ɗin ba za su iya cutar da kowa da shi ba sai da izinin Allah. Da aka ce wa ma hum ɗin ana nufin su Yahudawa, ko kuma ana nufin masu sihiri, da su masu sihirin ko su Yahudawan ko kuma su shedanin da aka ambata a cikin aya, dukkan su wa ma hum bi darrin bihi min ahadin illa bi idnillah. Ba za su iya cutar da wani mutum da wannan sihirin nasu da suke da shi ba. Duk yadda suka kai su tattaro sihirin da suke da shi na waɗancan shedanin na zamanin Annabi Suleiman, su tattaro sihirin da suke da shi na wannan mutanen Babila, su tara gaba ɗaya, ba za su iya cutar da wani da wannan sihirin ba. Illa bi iznillah, sai da izinin Allah, ma'ana sai da ganin damar Allah da iradar Allah. Allah bai so ba su tara duk sharrin da za su tara, ba wanda za su iya cutarwa da shi. In kaga wani ya cutu da sihirinsu, to dama Allah haka ya so, haka ya kaddara abin zai same shi. Amma in ba haka ba, ba wani abu da za su iya yi su cutar da wani da wannan sihirin. Shine wa ma hum bi darrin bihi min ahadin illa bi idnillah. Kamar yadda Allah madaukakin sarki yake cewa a cikin Al-Qur'ani dangane da annabin shi, fakiduni jami'an thumma la tunziru, ku tattaru gaba ɗaya duk ku kulla mun kaidin da za ku kulla, kada ku saurara, ba ba za ku iya yi mun komai ba sai abin da Allah madaukakin sarki ya kaddara mu. Shine ma'anar kullan yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana. Ka ce ba wani abu da zai taɓa samun mu sai abin da dama Allah ya rubuta zai same mu. In Allah bai rubuta ba, duk sharrin mai sharri da Yahudancin ba Yahude ko shedancin shedani ko sihirin mai sihiri, to wannan ba zai iya cutar da mutum da komai ba. Shine wa ma hum bi darrin bihi min ahadin, ba wani mutum ko kwaya ɗaya da za su iya cutarwa da wannan sihirin nasu, in ba da ganin damar Allah ba da iradar Allah subhanahu wa ta'ala. In Allah ya ga dama, ya ƙaddara mutum zai cutu da wannan abun, to zai cutu da shi. Amma in Allah bai ƙaddara ba, ko dukkanin masu tsafin duniya za su tattaru, ba za su iya cutar da mutum da komai ba. Shine abin da gabar take nuni a kai, wa ma hum bi darrin bihi min ahadin illa bi idnillah. Da haka dole a wuri ɗaya tana nuna mana cewa ba wanda ya isa ya cutar da kai, babu kuma wanda ya isa ya amfanar da kai ba tare da ganin damar Allah subhanahu wa ta'ala ba. Sai zama gabar tana daidai da hadisin Abdullahi ɗan Abbas radiyallahu anhuma, wa alam anna al-ummata law ijtama'at ala an yadhurruka bi shay'in lam yadhurruka illa bi shay'in qad katabahu Allah alayk. Manzo Allah ya ce ka sani, in al'umma duniya gaba ɗaya za ta tattaru akan su cutar da kai da wani abu, ba za su iya cutar da kai da komai ba sai da abin da dama Allah ya rubuta maka tun daga cikin mahaifa, a lokacin da aka turo mala'ika ya rubuta komai don ba a rubuta wannan abun ba to duniya gaba ɗaya za ta hadu ba za ta yi da kai da komai to har idan ba a rubuta in duniya gaba ɗaya za ta tattaru ba za ta iya amfana da kai da komai ba ka san wane ka san wane kowa na dan uwanka ne kowa na wanka ne kowa na ne babanka ba abinda zai iya amfana da kai na arziki sai abinda dama aka rubuta maka a wannan littafin da aka rubuta da ka ba mai iya amfana da kai babu kuma mai iya cutar da kai shine wa mahum bi darrin bihi min ahadi illa bi idnillah yanzu ana magana akan shedaru ana magana akan yahudawa ana magana akan masu sihiri wannan su ne masharrantan duniya kenan su ne masharrantan duniya to duk sharrin su Allah ya ce ba su iya cutar da kai da komai ba ballantana kuma wanda bai kai su sharri ba ballantana kuma wani abokin gaba ko wani maki ba abinda zai iya cutar da kai da komai duk yadda ya kai in ba Allah dama haka ya tsara wannan abin zai same ka ba da aka cewa illa bi iznillah ana nufin illa bi iradatihi wa qada'ihi sai da iradar Allah sai da kaddarawar Allah da aka sihiri bai isa ya yi aiki ya canza kaddara Allah ba sihiri kuma bai isa ya yi aiki ya canza abinda Allah ya rubuta ma mutum na kaddara ba da aka sihiri bai iya canza wannan duk abinda kaga ya samu ne dama haka Allah ya kaddara kuma ya sa wannan sihirin ya zama sababin faruwar wannan abin in Allah bai ga dama ba a zai ai sihirin a gama amma kuma ba abinda zai faru to wannan shine ma'anar wa ma'hum bi darrin bihi min ahadin illa bi idnillah sai Allah ya ce wa yata'allamuna ma yadurruhum wa la yanfa'uhum suna koyan abin da zai cutar da su ne wala yanfa'uhum kuma ba zai amfanar da su ba ma'ana wannan sihirin duk yadda ka kai ga koyan shi Allah ya ce to cutar da kai zai kuma ba zai amfane ka ba wani irin cutarwa da amfani ake magana a nan ana nufin cutarwa na lahira ko cutarwa na duniya ko cutarwa na duniya da lahira wanne ake nufi a ciki Allah ya ce suna koyan abin da zai cutar da su ba zai amfanar da su ba shin zai cutar da su a duniya ba zai amfane su a duniya ba kuma ko zai cutar da su a lahira ba zai amfane su a lahira ba ko zai cutar da su a duniya da lahira kuma ba zai amfane su a duniya da lahira ba wanne ake nufi bayan su malaman tafsiri suka ce a lahira ake nufi ma'ana zai cutar da su a lahira kuma ba zai amfane su da komai ba a lahira idan an je wanda ya je lahira da sihiri ya je lahira da kafirci zai amfana da wani abu ba zai amfana da komai ba cutuwa zai babu amfani cuta tsantsa to wannan shine ma yadurruhum wala yanfa'uhum wala su kuma suka fi a'a abinda yasa suka fi a lahira suka ce ai suna amfanuwa da wani dan abu dan kadan a duniya ba ana ba su kudade ba ana sai musu motoci ana sai musu gidaje ana ba su miliyoyin kudi na sihirin da za su yi da abin da ake so su yi suna samun amfani a duniya ko ba sa samu suka ce ma yanzuruhum wa la yanfa'uhum idan a lahira har ma ana kawo musu kaji ana kawo musu kaji da raguna da shanu da ayyuka duka wannan ta amfani ne ko ba amfani ba ne amfani ne suka ce kenan ko ba amfani da tabbatar da cutarwa a lahira ake wanda su malamai kuma suka ce a duniya da lahira gaba daya domin idan an auna amfanin da za su samu a duniya din da kuma asarar lahiran wannan amfanin za a kira shi da suna amfani ba za a kira shi da amfani ba dan haka cutarwa ce tsantsa duniya da lahira bal ma a wani ɗaya duk wanda ya san bokanci da sihiri da asalin ɗabi'ar bokanci da sihiri ba bokaye na suwa-suwa ba na damfara mai sihiri da boka na gaske akwai wanda yake dama shi neman abinci yake yi cuta ne kawai ya san matuci ne shi to ba irinsa ake magana na gaske duk inda na gaske yake za ka gan shi rayuwar shi a cikin cuta yake ba ka taɓa ganin shi lafiya kalau ba ka taɓa samun mai sihiri na gaske boka na haƙiƙa na gaske ka same shi yana jin daɗin rayuwar duniya ba a samu shi yasa da bokayen na gaske suke a ina ake samun su a daji a kogunan bishiyoyi sai malan na gindin tsaniya na gindin kuka nan suke zuwa suna rayuwa rayuwa kamar ta dabbobi irin rayuwar da suke yi kenan to duk wannan sihirin ma ya zammuhum wala yanfa'um cutar da su yake bai amfanar da su da komai wanda yake yi din ma a cikin gari a cikin mutane na gaske za ka samu shi kanshi za ka ga ga yanda rayuwar shi take ko ka ga ƴaƴan shi da zuriyar shi da matan shi a cikin matsaloli na aljanu iri-iri kullum saboda ana wahalar da su ne aljanu suma kuma suna ramawa a kan waɗanda suke wahalar da su daga za ka samu abu ne yake yi amma shi ma ya fi kowa tutuwa yana cutar da kanshi yana azabtar da kanshi da gaske in dai bokan na gaske ne in dai mai sihirin gaske ne ba wai na neman abinci ba daga ya ta'allamuna ma yadhurruhum li wala yanfa'uhum cutar da su kawai yake yi baya amfanar da su a komai ko a duniya ko a lahira mun ga yanda masu sihirin fir'auna aka tattaro su a cikin 'yan kwanaki duk da ƙwarewarsu da iliminsu da iya sihirin amma an kawo su an tattara su a gaban fir'auna ana ba su umarni kuma har sun zo suna roƙo a inna lana la ajran in kunna nahnu al-ghalibin to za a ɗan biya mu wani abu in mun yi garaba a kai shi in mun ƙure shi za mu ɗan samu wani allowance ne da za a ɗan ba mu mu ma mu ɗan rage to wanda ya kai matakin da zai iya zuwa a kira shi yayi muƙabara da annabi a sihiri amma yana roƙon a ɗan ba shi wani abu to wannan sihirin nashi yana amfanar da shi da wani abu baya amfanar da shi da komai wahala ce kawai mutum ya yi asarar duniya kuma ya yi asarar lahira da haka Allah ya ce ya ta'allamuna ma yadhurruhum wala yanfa'uhum sai ya ce wala qad alimu kuma su haƙiƙa sun sani suna sane su Yahudawa wanda suka aje littafin Allah suka bi wannan abin suna sane cewa wala qad alimu lama nishtarahu ma lahu fil akhirati min khalaq sun san duk wanda ya sayi kanshi wannan aikin na sihiri ba shi da rabo a lahira sun san da wannan ba wai a jahilta suke yi ba suna sane cewa duk wanda ya sayi kanshi sihiri da yasa aka kira abin da siya saboda canji ka je kai ka ba da littafin Allah ka karɓi littafin sihiri ka aje littafin Allah ka kawo da Qur'ani ka je ka ɗauko littafin sihiri ka maida hankali a kai ka rabu ya to kamar an yi canji ne yasa aka kira shi da suna siya a matsayin ciniki ne sun san duk wanda ya yi irin wannan cinikin ma lahu fil akhirati min khalaq ba shi da rabo a lahira kwata-kwata ya gama aje rabon shi na lahira kenan shi yasa duk mai sihiri da boka ya riga ya yi canji rabon shi na lahira ne gaba ɗaya ya ɓarar ya ɓarar da rabon gaba ɗaya sannan kuma a duniya ba zai amfana da abin da yake samu ba bai da wani amfani bai da mutunci da kima a cikin mutane kowa yana kallon shi a matsayin fasiki har masu zuwa a wurin nashi ma suna kallon shi a matsayin fasiki, sun san cewa sabon Allah za su je su nasu ji ne a yi musu aikin da yake Allah baya so, Allah bai yarda da shi ba. Da ta ba mutunci a duniya, sannan kuma an farar da rabon lahira. Shi yasa yana daga cikin mafi munin uquba da aka faɗa ta mutum, irin wannan uqubar ta masu sihiri. Allah ya ce ma lahu fil akhirati min khalaq, ba shi da wani sauran rabo a lahira. Duk wanda aka ce zai shiga wuta, ana sa rai wataƙila in ba kafiri ba ne ba zai dawwama a cikin wutar ba. Amma aka ce ba ka da rabo a lahira gaba ɗaya, akwai wani abu da za a sa rai a kai shi, gaba ɗaya komai fa babu, ba ba ka da komai na rabo a lahira. To wannan shi ne mafi bala'i na uquba da za a yi ma mutum hukunci da shi. Kenan ya lalata duk wanda ya ɗauki sihiri, to ya lalata rabon shi na lahira gaba ɗaya. Ya yadda cewa rabon shi na lahira a rushe shi a zubar da shi, ya ɗauki wannan. Shine walaqad alimu laman ishtarahu ma lahu fil akhirati min khalaq, sun san wannan shine hukuncin duk wanda ya doshi sihiri a littafinsa a At-Taura, haka yake cewa duk wanda ya ɗauki wannan hanyar ba shi da rabon lahira. Amma kuma duk da haka suka ɗauki wannan hanyar, dan Allah ya ce wala bi'sa ma sharu bihi anfusahu, duk da irin wannan abin da suka siyar ma kansu, irin wannan cinikin da suka yi, irin wannan mummunan abin da suka siya, la bi'sa tirda irin wannan al'amari. Allah ne yake tirda aikin, ta wannan aikin ya munana, ya zama abin tir, abin Allah wajai ne wannan aikin da suka ɗauko ma kansu. Allah ya ce law kanu ya'lamun, inda a ce suna da ilimi, inda sun san haɗarin abin, da sun san cewa wannan abin da suka siyo wani abu ne wanda yake abin tir, abin Allah wajai, suka canza ma kansu da shi, suka ba da littafin Allah, ko suka yi watsi da littafin Allah bayan bayansu, suka koma suka kwaso waɗannan tarkacen suka maida su su ne a gabansu. Kamar yadda za ka gani yanzu da yawa a cikin masu irin wannan harkar, za ka ga sun watsar da abin da ya shafi littafin Allah, an kwaso irin waɗannan tarkacen littattafan, an tara su Shamsul Ma'arifi, wasu ma har da wani tsari zabura ne shi ma, wai zabura ce ta Annabi Dawuda, da wane ne, wai an mai da hankali mutum da bai gama fahimtar Qur'ani ba, wai yanzu har ya tsallake ya koma zabura. Da ka ya watsar da littafin Allah, ya kwaso wancan kwashe-kwashen na Yahudawa, ya aje da su yake aiki. Da ka waɗannan littattafa da waɗannan rubuce-rubucen da suke da su, su ne za ta samu har yanzu su ne a hannun mutanen da ‘yan kuma da waɗannan bokayen suke amfani da su a waɗannan zaurukan na su. Duk wanda ya yi da zance ya haɗa da hara da ma'anar manufa, kuma sai za ka samu waɗannan littattafan tare-taren, za ka samu su ne suke amfani da su. Musamman wancan littafin na Shamsul Ma'arif, wanda yake ɗauke da waɗannan hatiman, hatimin wane da hatimin wane ga su nan tari-tari, yasa su ma waɗannan ɗin in ka je wurinsu za a ce to ga hatimi, za a haɗa maka wani haɗi, wannan aka baka kana haɗa shi, kana zuwa duk wanda ka gani kawai ta so ka ta gama, sai ai ma wa'azi kuma a nan ko, a ce kuma kai ka ji tsoron Allah, amma kan ka kuskura ka je ka yi ga wanda yake ba muharrama ko ka yi mata aure ko kaza. Irin dai yadda waɗannan suke faɗa a kan Haruta da Maruta, kama yi wa allimani min ahadin hatta ya ƙula inna ma na hannu fitnatun falatakfur, da aka sai su mai irin wannan wasiyoyi. Kwace ga hatimin mulki na Annabi Sulaiman, za a haɗa maka. Shi yasa duk masu neman mulkin sai an rinka zuwa waɗannan zaurukan, ana nemo sa'a, za su je a yi musu waɗannan hatiman a hahaɗa, su ba da abin da za su bayar. A ce amma in ka yi wannan mulki ka ji tsoron Allah, ko kuma a ce ma da ka zo ma an gama a ce je ka kawai kar ka dawo sai an rantsar da kai magana ta tsari kai kana iya dora gwamna ka zo ka daɗe a cikin zaure da buzu sai an kawo ma sadaka ba za ka je kai ka haye kujerar ba ko ka je ka ɗauko wanda za ka dora ka dora amma kuma sai ka je ka zauna kana kallo da wayanka da komai da iliminka ka je ka ce wai yayi maka aiki a dora ka in yayi maka aikin ba sai ka kawo in ma ba ka bayar da yawa ba sai yayi korafi kuma wai ya ce shi ne yake dora ka in ka bata mai rai kuma a sauke ka daga duka wannan aiki ne Allah ya ce walaqad alimu liman ishtarahu ma lahu fil akhirati min khalaq duk wanda ya sayi kanshi irin wannan aikin to bai da rabon lahira daga Allah madaukakin sarki ya tabbatar da cewa aikin kafirci ne ma kafara Sulaiman ya sake tabbatar da cewa koyar da aikin kafirci ne walakin ash-shayatin kafaru yu'allimuna an-nasa sihr ya sake tabbatar da cewa ne aikin kafiri ne dan wuta ne ma lahu fil akhirati min nasib la lahu fil akhirati min khala ba shi da rabo a lahira daga wannan tsananin ya ukubar ta yi yawa shi yasa ya zama akwai ka dan sihiri ko dan duba a cikin al'umma to bala'in ya wuce yanda mutane suke zato bala'in shi da hadarin shi ya wuce yanda ake zato da haka Allah yake ta wannan gargadin mai tsanani akan abin da suke aikatawa
muna da ya kare to
da ta sauraron ragowar aya ɗaya da take da alaka da wannan in Allah madaukakin sarki ya kai mu darasi mai zuwa zamu karasa abin da ya shafi ayar sai mu dora akan inda muka tsaya Allahu wallahu a'lam wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyina Muhammad nam
Allah
to masha Allah nam oke to akwai bayin Allah da ake sanarwa yanzu cewa Allah ya sa wannan aikin da suka yi zama sanadi na haskaka kabarinsu bayan mutuwa da kuma tsabari iyayensu gaba daya Allah madaukakin sarki ya kuma ba su ikon ci gaba da dorewa akan irin waɗannan ayyukan na alkhairi ya kuma sa su zama sanadi na waɗanda wasu za su koyi da su domin su shiga cikin mansan na sunnatan hasana falahu ajruha wa ajru man amila biha wanda ya sunnanta wata sunna ne kyau to yana da ladanta yana da ladan kuma duk wanda ya yi aiki da wannan abu wanda shi ma irin haka ya faru maza Allah ya yi shelan ba da taimako da gudunmawa wani bawan Allah ya shiga ya cincimo dukiya ya zo ya zube a gaban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam mutane suna gani kowa sai ta tashi yana komawa gida da gudu yana zuwa yana kwaso abin da yake da shi yana zuwa yana zubawa daga manzon Allah ya ce to duk wanda ya sunnanta sunna ne kyau a musulunci to yana da ladan abin da yayi kuma yana da ladan duk wanda ya koyi da shi yayi aiki da wannan aikin da haka zai samu shi ma irin wannan ladan muna fata Allah ya saka musu da alkhairi Allah ya biya su da kyautatawa a duniya da kuma lahira Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.